salatu wassalamu ala man halakal qur'ana min ladun hakimin alim nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man hada bi hadi wa da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yawmiddin wa subhanaka allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli baqi yan wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Halo semua, nak kamu baik. Barkamu da saduwa a wannan safiya yau talata 6 ga watan Ramadan bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam shekara 1444 wanda ya dace da 28 ga watan uku hijiran miladiya 2023. Ci gaba da karatu mana tafsirin alqur'ani mai girma, idan ba a manta ba har yanzu muna cikin wannan sura mai albarka, suratul hujurat. Jiya mun karanta aya ta 6, za mu tashi aya ta 7, haka ne ku arama? Na'am. Amma aya ta 6 da ta 7 da ta 8 duk suna da alaka da juna, saboda haka malam zai sake karantawa sai mu hada fassarar su gaba daya. Mai Allah ya ce,
a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, ya
Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kira masu imani, ya ce ya ayyuhal ladhina amanu, ya kuma masu imani, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, idan fasiki ya zo muku da labari fatabayyanu, ku bincike dangane da wannan labarin kafin ku karba, kafin ku karar da wannan labarin gaba, kafin ku yi aiki da wannan labarin fatabayyanu, wajibi ne ku bincike. Ubangiji subhanahu wa ta'ala umarni yake mana mu bincike dangane da kowane irin labari. Je mun faɗi cewa da aka ce in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, mun kawo kissan dalilin saukar wannan aya kamar yadda malaman tafsiri daban-daban suka ruwaito na abin da ya gudana tsakanin Walid ibn Uqba ibn Abi Mu'ayth da kuma sahabin na Harith ibn Durar al-Khuzai, wanda ba sai mun maimaita hadisin da muka karanta jiya ba, amma dai shi Walid ibn Uqba ibn Abi Mu'ayth annabi ya aike shi ya karbo zakka, bai je shi bai dawo, yace an hana shi zakka kuma har an yi kokarin kashe shi, wanda kuma abun bai faru ba. To na abun da ya aikata kaga ƙarya yi, to ƙarya ko fasikanci ne? Ina fata an gane. Duk abun da yake sabon Allah ne, wannan abun sunan shi fasikanci. Shi yasa aka ce in ja'akum fasiqun, kaman ka ce idan makaryaci ya zo muku da labari. To sai malamai suka ce idan ko mutum an masa shaidan ba makaryaci ba ne ba fa, mutum ne mai imani, mutum ne mai tsoron Allah, mutum ne wanda yake ba masa shaidan ƙarya ba, idan ya kawo kowane labari sai a karba? Malamai suka ce eh, kuma a'a, akwai labarin da in ya kawo za a karba, akwai labarin da in ya kawo kuma yana buƙatar ai bincike. Mun ba da misali masu tarin yawa. Akwai labarin da kowane ne ya kawo labari sai an yi bincike, musamman abin da ya shafi mutuncin wani, idan ya ce ai wane yana shan giya, ko kuma wane mazinaci ne, ko kuma wane ɓarawo ne, wannan labari akwai taba mutuncin dan adam a ciki ko mai imanin mutum ba a karban wannan labari sai an yi bincike an tabbatar da labarin haka ne sannan shi kuma akan shi wajibi sai ya kawo sheda in bai kawo ba kuma za a masa hukunci amma ya bada labari jiya abu kaza faru a kasuwa ko abu kaza faru a unguwa kaza in dai mutumin da aka masa kyakkyawan sheda ne da tsoron Allah da ainihin kamala da kare mutunci wannan ana iya karban wannan labari shi yasa abin da shafi labarin ganin wata na daukan azumi ko ganin wata na aji azumi malamai suka ce abin da ake bukata ga wanda zai bada labari a karba shine na farko ya zanto musulmi ne wanda ba musulmi ba in yace an ga watan Ramadan ba za a dauki azumi ba sai ba mu da tabbacin da gaske yake kila kawai zai zurma mu ne dan mu fada ko kuma yace an ga watan sallah ba za a karba ba sharadin farko ya zama musulmi ya zama mai hankali ya zama baligi sannan ya zama kuma mutun ne da ba a masa shedan kariya ba to a wannan gaban ko mutun ɗaya ne ya bada labarin ya ga wata ya halanta a dauki azumi to shi yasa malami suka ce Allah ya ce in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu an tusibu qauman bi jahala saboda kar ku je ku ainihin afka cikin mutuncin waɗansu mutane bi jahalatin akan rashin sani wa tusbihu ala ma fa'altum nadimin sai ku waye gari kuna nadama dangane da abin da kuka aikata sai Allah ya ce
wa'lamu anna fikum rasulallahi law yuti'ukum fi kathirin min al-amri la'anittum walakin إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله wallahu alimun hakim
ubangiji yace wa alamu kusani ya ku sahabbai anna fikum rasulullah tabbas lalle manzo yana cikin ku tunda akwai annabi a cikin ku fa azzimuhu ku girmama shi wa waqiruhu ku ainihin bashi dukkanin daraja ta girmamawa wa adabu ma'ahu ku ainihin ladabi wajen mu'amala da shi kamar da muka karanta a baya kar ku na daga murya a gaban shi kar ku na kiran shi da sunan shi suna na yanka sai dai inkiya ne ya manzan Allah ko ya annabin Allah ko ya baban Kasim ya baban Fatima ko wani abu makamancin haka amma kar ku kira shi da sunan shi wanda ainihin ko Allah baya kiran shi da wannan sunan ku kira shi da sunan Muhammad Allah ce wan qadu li amrihi Allah na magana da sahabbai cewan annabi na cikin ku ku dinga mika wuya zuwa ga umarnin shi duk abin da yake ku aikata duk abin da yake ku bari fa innahu domin lalle shi manzon Allah a'lamu bi masalihikum wa ashfaqu alaikum minkum annabi yafi ku sanin maslahan kanku sannan kuma annabi yafi ku ma tausayin kanku wa ra'ayuhu fikum atammu min ra'aykum li anfusikum ra'ayin annabi yafi zama cikakke akan ra'ayinku akan duk abin da ya shafi rayuwanku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kaunar mu fiye da yadda muke ma kaunar kawunan mu shi yasa ko lokacin da zai bar duniya daga cikin abin da yake fada ummati ummati yakan ce da Allah al'ummata al'ummata bi ma'ana a tausaya musu kar a azabtar da su dan sun yi aikin sabo kar ayi kaza kar ayi kaza in banda addu'an da manzon Allah yayi na neman Allah ya tausaya mana Allah ya mana rahama ada duniyan nan yau ba za a rayu ba saboda tsabar sabon Allah da ake amma Allah yana hakuri a ci mutuncin Allah a ci mutuncin annabin Allah a ci mutuncin addinin Allah ai duk abin da za a yi na zalunci da barna amma Allah ba ruwan shi yana kallon kowa bai ce ba rana ki daina fitowa bai ce ba duhun dare ka daina zuwa Allah bai ce ba a daina ruwan sama Allah ya bar mu iska tana kadawa muna shaka kyauta duk sabon da ake a duniya Allah ya bar mutane yana kallon kowa saboda me inna rabbaka labil mirsad Allah yana nan yana jiran kowa zai je ya same shi walau ishta'alfan thumma alfayn ba'daha wala budda min yawmin tasiru ila alqabri idan zaka shekara 1000 kana raye a duniya a ƙara ma shekara 1000 a ƙara ma shekara 1000 ba makawa dai wata ran sai ka mutu yasa kowa sai Allah ya kyale shi yayi duk abin da zai yi ba abin da ya damu Allah zaka je kabari kuma zaka bayani filla filla daki daki to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tausaya mana kamar yadda Allah ma ke jin tausayin mu kamar ya tabbata a cikin hadisi wata rana an kawo dan su fursunonin yaki a cikin su akwai mata da aka kamo akwai maza da aka kamo a wurin yaki domin shi duk wanda yaje zai yaki ko wane ne ya halatta ainihin dau mataki akan shi na bada kariya ko kuma in an yi nasara akan shi a kama shi al'asul yaki shine ba su ake a kashe mayaka ba su ake a ribace su a kama su da ransu yasa koda jami'an tsaro ko gwamnati in tace a kamo wane a raye ko a mace to abun ya aka inna na hani asali shine a kama mutum ba a kashe shi ba duk inda kaga an kama mutum an kashe shi to akwai abun da ake boyewa ba so ne a kawo shi gaban shari'a ya faɗi ababan da gwamnati ba ta so a ji sai a ce a kashe shi ko a ce an yi musayar wuta kuma ƙarya ne ina fata an gane to shine da aka kamo fursunonin yaki wata mata tana jin kishirwa daga cikin fursunonin kafiri da aka kamo sai take tambayan a bata ruwan sha to matan kuma tana da ɗa da aka bata sai ɗan ta miƙa hannu kaman yana so sai ta hakura ta bashi shine annabi ke ce da sayyidina abubakar as-siddiq yace kana mamakin irin son da ke tsakanin ɗa da uwa yace kware da gaske sai yace to Allah na son mu fiye da yanda uwa ke son ɗanta rahaman Allah akan mu da yanda Allah ke jin tausayin mu da yanda Allah ke son mu yafi irin kauna da tausayi da rahama da ke tsakanin ɗa da uwa to wanda yake maka irin wannan ai bai kamata ka saba mishi ba Allah subhanahu wataala yace da sahabbai ku girmama annabi ku bi umarnin shi dan yana kaunan ku yafi son ku yanda kuke son ainihin kawunan ku
laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harifun alaykum bil mu'minina raufur rahim
Allah ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum haqiqa manzo yazo muku daga cikin ku ya ku mutane ko kuma ya ku larabawa Allah ya aiko da annabi a cikin ku mutun ne irin ku ba aljani ba ba mala'ika ba domin inda Allah ya tashi ya aiko mana mala'ika ba za mu fahince shi ba domin zai iyaye misali awa 10 a raka'a daya to ya za a yi kaga zai juya ga ba kowa a bayan shi kenan shine liman sannan mala'ika baya jin bacci baya jin yunwa baya jin kishirwa kaga rayuwa da shi ba zai yi ba haka ne ko ba haka ba amma Allah sai ya aiko mana mutun irin mu wanda ya san matsalar mu annabi yana bacci annabi yana jin gajiya yana hutawa yana jin kishirwa yana cin abinci ina fata an gane yana jin zafi yana jin sanyi duk abubuwa na wanda ya shafi halitta na dan adam annabi yana da shi sai dai ya sha bamban da mu a wurare da yawa hatta wurin jin yunwan irin nashi ba irin namu bane ba tunda yana azumin kwana 3 a jere babu cin abinci wai zai iya babu sai dai ku aran mako zai iya nake ga wata rana sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya hana su yin azumi sama da yini guda daga fitan alfajir zuwa faduwar rana amma shi kuma sai ya dau azumi sai ya kwana uku a jere sai ya ci abinci wata rana sahabbai sai suka ce bari su kwatanta bin annabi irin sahabban da ke tare da shi a mafi yawan lokuta sai kasance lokacin da suka bi annabi din azumi ya kai wajen 26 ko 27 annabi da dau azumi magariba ta yi suna ta sa ido su ga bai ci abinci ba ya zarce su ma suka zarce gari ya waye babu sahur ya sake ci gaba su ma suka ci gaba da rana ta fara wasu ba sa iya fita ko masallaci ba sa zuwa kaga tun daga nan an samu matsala azumi ya hana sallan jami'i aka sake suka bi shi zuwa magariba wani zai aika ne ma je ku duba mi annabi ya sha ruwa kuwa dan shi ba zai iya zuwa ba aka ce annabi fa ya zarce kace subhanallahi babu damun kuma su ajiye in sun ajiye azumi ya lalace tun farko ya kamata su ajiye tun ranar farko washe gari kasuwa ma kusan ba mutane annabi ya shiru ya rabu da su ba ma ku aji ba yace mu je zuwa randa aka yi kwana na uku rana tana faduwa sai ga watan sallah an ga wata annabi ya ce ina ma da watan nan bai kama ba yace da an zarce daga iya gudun ruwanku nan gaba ba sai an ce kar ku bi ni ba ina fata an gane to annabi yana da rahama Allah ya ce azizun alaihi ma anitu na farko rasulun ne min anfusikum azizun alaihi ma anitum duk abin da ke baku wahala duk abin da zai takura ku annabi baya son shi yana masa nauyi sana harisun alaikum yana matukar kwadayi na aikin alkhairi dan duk wani alkhairi annabi yana so ya same ku yana so tun anan duniya ku samu alkhairi yana so ranan gobe kiyama kuma a baku aljanna shi yasa a lokacin da bala'i ya kai bala'i filin tashin kiyama kowanne annabi ta kashe yake ranan nafsi nafsi ba wanda zai bugi kirji ya je gaban Allah yana neman belin mutane sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne yace zan je gaban Allah gaban al'arshi ne sujjada ne bi Allah ina masa kirari yace kalmomin da zan faɗa a wannan ranar yanzu haka ni ma ban san su ba sai a wannan lokacin Allah zai masa ilhama Allah ya sanya masa kalmomi a cikin zukatan shi ne bon Allah ya dinga rera su Allah ya ce da shi ya tashi yace saltuta washfa tushaffa ka tambi ko me kake so za a baka ka nemi duk ceton da kake so za a baka ceto yace ya Allah bala'i ya kai bala'i a sallami mutane an kai lokacin da ƴan wuta ma suna so a ce su tafi wuta ba wai dan suna son shiga wutan ba saboda kowa ya san matsayin shi kawai saboda Allah ya sauko da rana ta zo daidai kawo nan mutane kwakwalwa na tafasa gumi wani ya kawo masa guyuwa wani ya kawo masa wani gumi har wuye shi yanda ka san yana cikin kogi sabar gumi da zai zuba kawo na mutane a wannan ranan amma a daidai wannan lokacin fa akwai waɗanda ba su ma san ana wannan abun ba suna cikin al'arshin Ubangiji suna cikin inuwar al'arshi Allah ce mutane ne guda bakwai Allah zai sa su a cikin inuwar al'arshi duk bala'in da ake ma ba su ma san ana yi ba Allah sa mu na cikin su sai ce bil mu'minin dangane da masu imani kuma raufun rahimun mai tausayi ne ko mai jin kai ne manzo Allah yana tausayi yana da jin kai shi yasa bai son abin da zai wahalar da mutane a wata aya kuma Allah ya ce annabiyyu awla bil mu'minina
annabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله
الله سبحانه وتعالى يتي النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم شي في ممني چنچنتا دا كاونن سو فيه دي اندي سكي عينهم سون كانسو بمعنى النبي yafi duk wani mai imani kaunan kanshi annabi yafi duk wani mai imani ya kaunaci annabi kuma yanda yake kaunan kanshi bi ma'ana awla bil mu'minina min anfusihim a matsayin ka na musulmi dole ka ji kana son annabi fiye da yanda kake son kanka idan baka samu wannan ba to imani ka bai cika ba kamar yanda ya faru da sayyidina umar ya ce wa manzon Allah ya rasulullahi duk duniya ba wanda nake so kamar ka bayan kaina daga yanda nake son kaina sai kai annabi ce har yanzu imaninka bai cika ba ya sayyidina umar sai da umar ya ce da annabi wallahi ina kaunanka fiye da yanda nake kaunan kaina annabi ce al'ana ya umar yanzu ne kan ka zama mai cikakken imani Allah sai ya ce wa azwajuhu ummahatuhum matan annabi kuma duk wani mai imani to matar annabi mahaifiyarsa ce ke yasa babu wata mata wacce Allah ya saka doka in mijin ta ya rasu kar wani ya aure ta sai matan annabi yanda ke haramun ne ka aure mahaifiyarka haka haramun ne wani annabi ya aure matar annabi sallallahu alaihi wasallam yasa duk wani musulmi hukuncin nana Aisha ko nana Hafsa ko duk ɗaya daga cikin matan annabi Khadija ne ko wace ce hukuncin ta hukuncin mahaifiya ne yanda zaka girma mahaifiyarka haka wajibi ka girma matan annabi shi yasa wani munafukai daga cikin munafukai a lokacin nana Aisha sai aka ce ai nana Aisha mahaifiyar duk wani mai imani ne yace a shi kan banda shi ita shi kan nana Aisha ba mahaifiyarsa bace ba sai aka ga nana Aisha aka ce ga wani fa wani yace wai ke ba mahaifiyarsa bace ba yace ai gaskiya ya faɗa inji nana Aisha tace bai ƙarya ba domin Allah ya ce ni ni uwar masu imani ne shi ko munafiki ne ni ba uwarsa bace ba ni ƴaƴana kan musulmai ne ƴaƴana mummune ne shi ko munafiki ne lalle kan ni ba mahaifiyarsa bace ba Allah ya ce wa alamu anna fikum rasulullah ku sani manzan Allah na cikin ku ya ku masu imani ya ku sahabbai law yuti'ukum fi kathirin min al'amri law yuti'ukum inda annabi zai muku da'a zai bi ku zai biye muku fi kathirin min al'amri cikin da yawa daga cikin al'amura na addini ko na rayuwa la'anittum da kun sha wahala me ma'anar wannan magana sau da dama za su nemi wani abu annabi sai yake saboda yana tsoron in ya biye musu abun zai zama musu wahala a nan gaba ɗaya daga cikin misali ba sun bi shi azumin kwana uku ba kaga ya hana su sun ƙiji to inda misali ya biye musu sai ya ce to Allah a kawo doka azumin kwana uku a jere za su iya ba za su iya ba daga cikin kada ki sallan tahajjud ko sallan asham ko sallan tarawihi duka abu ɗaya ne ko qiyamul layli da annabi ya fara jan sahabbai jam'in sallan tarawihi rana na farko sai aka ji labari a Madina ai ji annabi yayi sallan dare da mutane bayan sallan isha sai ga masallaci ya cika makil washe gari duk wani gari da ke kusa da Madina an ji labari ana hawo dokuna da raƙuma ana tahowa za a zo ai sallan tarawihi da annabi alaihi salatu wassalam aka zo aka yi sallah an yi kwana uku a jere kenan rana ta hudu masallaci ko ina ba wuri har waje daga annabi sai ki fitowa aka yi ta jiran shi har wasu suna kwankwasa kofar gidan annabi yake fito da yazo aka yi sallan asuba sai ce na ji duk abin da kuke a cikin dare bi ma'ana da masu daga murya sun dauka ina bacci ne dan na farka da masu buga kofar masallaci da masu buga kofar gida duk ina jin ku yace aina kina fituna inni khashitu an tufridu alaikum salatul layl abinda yasa ban fito ba ina jin tsoro kar a ci gaba da wannan sallan Allah ce ta zama wajibi inda wajibi ne da za a yi da nan ne ma zai fi wahala kuma ka san shi dan adam abinda baya so a ce kaza dole ne to ya fi kowanne wahala idan aka bar abu ba a ce ayi ba sai yayi tai an gane ko wani ya ce wa shi dabi'a dan adam wani daga cikin malaman mu ne Allah ji ganshi Dr. Ahmad Ibrahim Biuke yace wai in ka aje wannan abun misali ya bayar sai a ce kowa zai wuce ta nan wurin inda zaka yi shiru ba wanda zai taba wannan waya amma in ka ce dan Allah duk wanda zai wuce ga ya hankali da wayan nan kare taba to an samu matsala a lokacin wanda zai ji shi a duniya in bai taba wayan nan ba hankalin shi ba zai kwanta ba ko faduwan ƙarya sai ya dage dan ture wayan ya ga wadan me aka ce kar a taba to haka dan adam yake baya son doka kwata kwata amma in aka yi shiru sai a zauna lafiya amma da an ce kar a yi to anan matsala take ko kuma an ce a yi amma kuma dole ne sai an yi to sai annabi ya ce abin da yasa bana nake fitowa jiya ina jin tsoron kar a ci gaba da sallar nan Allah ya ga sallar misali ya dace a maida ta wajibi Allah ya ce wajibi ne kaga da an samu matsala to sai annabi saboda tausayi yace na san in an wajabta ba za ku iya ba to Allah subhanahu wataala yace law yuti'ukum inda annabi zai biye muku fi kathirin min al'amri a mafi yawa daga cikin al'amura na addini ko na rayuwa la'anitum da kun wahala sai ce walakin sai dai fa Allah subhanahu wata'ala walakin Allah sai dai Allah subhanahu wata'ala cikin rahaman shi da falalan shi habbaba ilaykumul imana sai ya sanya muku son imani ya sanya son imani a cikin zukatanku wa zayyanahu fi qulubikum ya kuma kawata son imani a cikin zukatanku wa karaha ilaykumul kufra sannan Allah ya sanya kyaman kafirci a cikin zukatanku wal fusuka da fasikanci wal isyan da aikin sabo Allah ya ce ulaika humur rashidun lallai waɗannan masu irin wannan siffofi sune shiryayyu kun ga anan malami suka ce akwai falalan sahabbai Allah da kanshi ke tabbatar da walakinna Allah habbaba ilaykumul imana da sahabbai Allah ke magana Allah ya sanya wa sahabbai son imani wa zayyanahu fi qulubikum sannan Allah kuma ya kawata imanin a cikin zukatanku wa karaha ilaykumul kufra sannan Allah ya sanya muku kyaman kafirci wal fusuka Allah ya sanya muku kyaman fasikanci wal isyan da aikin sabo ulaika humur rashidun masu irin wannan suffan waɗanda suke son imani suke kyaman kafirci suke kyaman aikin sabo da fasikanci sune shiryayyu fadlan min Allah Allah ya ce wannan falla ne daga Allah subhanahu wataala a sanya muku son imani a kawata imani cikin zukatanku a sanya maka kyama da kin kafirci da fasikanci da sabo wannan ba karamin falala bane babu wanda zai sa maka wannan kuma sai Allah wa ni'ima sannan ni'ima ce daga wurin Allah subhanahu wataala wallahu alimun hakim wallahu alimun Allah masani ne dangane da dukkan komai hakimun sannan mai hikima ne cikin dukkanin al'amuran shi Allah yana da hikima cikin duk abin da yayi kisa duk abin da Allah yayi in kace zaka gyara abin sai ka lalata shi ina fata an gane babu abin da za a yi shi baya bukatan kari ko rage sai abin da Allah ya aikata duk abin da dan adam yayi idan wani zo ya kalla zai ce a gyara wurin nan haka ne ko ba haka ba zai ce da kaza aka yi fada yayi amma in ka kalli duk abin da Allah ya halitta ba abin da zaka iya gyarawa in ka kalli halittan sama wani shawara zaka bar a gyara wuri kaza babu ka kalli halittan kanka ma kawai ba wanda zai kalli mutun yace yana bukatar a ƙara masa ido daya ko zai yi ba zai yi ba babu wanda zai ce kai mutun ma da an yi shi da ido ɗaya da yafi kyau duk abin da ka ƙara ka bata mutun in ka ƙara mishi kunni ya lalace kana ƙara masa hanci ka lalata shi ka ƙara masa baki kace ya cika kwadai kenta mishi baki biyu ba zai yi ba shi yasa duk abin da Allah ya halitta za ka ga abin ya zama cikakken da baya bukatan dadi ko kari shi yasa Allah ya zama hakimun mai hikima haka dokokin Allah duk abin da Allah ya haramta za ka ga abin ya dace a haramta shi duk hankali lafiyayye da an ce Allah ya hana kaza za ka kai wannan abin da ma ya dace a hana shi idan kaga kana dan me akai kaza dan me ba ai kaza ba a wajen dokokin Allah malamai suka ce hankalinka ne bashi da hankali ina fata an gane hankalinka in yana da hankali zai yadda abin da Allah ya faɗa ya dace da hankali amma idan hankalin bashi da hankali ba zai fahimci abin ba Allah alimun masani ne hakimun mai hikima sai Allah ya ce mi
wa in fa ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله
Ubangiji subhanahu wa ta'ala yace wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu idan kungiyoyi guda biyu na masu imani iqtatalu suka yake da juna fa aslihu bainahuma ku sulhu a tsakanin su dai daga cikin manyan malaman tafsiri na wannan zamani al-imam al-akbar allama sayyid tantawi a cikin tafsirinsa tafsir al-wasit yace da Allah ce wa in ta'ifatani min al-mu'minina qatatalu idan kungiyoyi guda biyu ko bangarori guda biyu na mummunai suka yake tsakanin su da juna fa aslihu bainahuma kusulhun ta tsakanin su sai ya ce Allah ya ce wa in kaga wannan magana da muka musu jiya ba su ji ba
in ta'ifatani min al-mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله
Ubangiji subhanahu wata'ala yace wa in ta'ifatani min al-mu'minin idan bangarori guda biyu na mummunai iqtatalu suka yake tsakanin su da juna faslihu bainahuma kujara kusulhunta tsakanin su kamar da na faɗa al-imam al-allama Muhammad Sayyid Tantawi rahmatullahi alai a cikin tafsir al-wasi yake cewa da Allah ce wa in ta'ifatani min al-mu'minin iqtatalu idan bangarori guda biyu na mummunai suka yaki tsakanin su da juna sai ce kamar Allah yana nuna cewa ne ai bai ma kamata mummunai su yi fada da juna ba sai ya ce wa in ta'ifatani idan mummunai bangarori biyu suka yaki tsakanin su da juna abinda sai Allah ya ce wa in ai asali bai ma kamata masu imani suna yakan juna ba sai Allah ya ce fa aslihu bainahuma ku sulhu tsakanin su da juna duk lokacin da kaga wasu suna fada da juna kai iyakar iyawan kaga ya za a yi ka sulhunta su ya za a yi ka shirya su ba ya za a yi ma ka bata abun ba fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra idan daya bangaren ya ketare iyaka ya ta'addanci ya zalunci akan daya suna fada da juna aka ce a zo a mun sulhu ɗaya ɓangaren saboda kila yana ga ya fi ƙarfin ɗayan sai ce shi ba za a yi sulhu ba yana so ya ci zalin ɗaya yana so ya zalunci da shi ne fa in bagat ihdahuma idan ɗaya daga cikinsu ya yi zalunci alal ukhra akan ɗayan to sai ku taru fa qatilul lati tabghi ku haɗu gaba ɗaya ku yaƙi wannan wanda ya yi zalunci wannan wanda zai fi ƙarfin hatta tafiya ila amrillah har sai ya komo ya dawo zuwa ga hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala ya dawo zuwa ga umarnin Allah na a bar fada a yi sulhu sai Allah ce fa'in fa'at idan wannan ɗaya ɓangaren ya dawo ya ce ya bar fadan ko ya bar yakin yana so a yi sulhu Allah ce fa aslihu bainahuma ku yi sulhu tsakaninsu da juna bil adili amma da adalci kada a wuri sulhun kuma a zalunci wani wa aqsitu Allah ce ku yi adalci inna Allah yuhibbul muqsitin lalle Allah subhanahu wa ta'ala yana son masu adalci a wannan gaban Allah subhanahu wa ta'ala yana umurtan masu imani da su zamto ba sa fada da juna ba sa gaba da juna in kuma shedan yayi nasara tsakanin su har kai ga ana fada har kai ga an fara doke da ke ku an dauki makami to kun kokari sulhunta su wannan tsakanin mutum da mutum ne ko tsakanin jama'a da jama'a ko tsakanin kasa da kasa duk inda ake yaki kokarin sulhu ake kaga sabanin yau idan ana yaki tsakanin wannan kasar da wannan kasar idan manyan kasashe suna da interest a wannan abun sai su dinga taimaka ɗaya da makamai kaga me wannan kenan a ci gaba da fada ina fata an gane mutane ne suna fada sai ka dauko makami ka ba wa daya so kake ai sulhu shi ma mai son shi ya dauko makami ba wancan ka kun karfafi wannan abun kenan in ka dauki abin da ke faruwa yau a tsakanin Russia da Ukraine kaga su turawan yamma the European nations da irin su United Kingdom su America su Canada da sauransu su suna bayan Ukraine yasa kullun suna taimaka mata da makamai da kudi to yanzu a daina wannan fada ita kuma kasar Russia dama tana da karfin ta na fada amma tana da goyen bayan irin su Belarus irin su China irin su North Korea da makamantansu irin su Syria Bashar al-Assad kenan to suna ganin ai Putin kana da gaskiya a ci gaba da wannan fada to kaga wannan fadan sai illa masha Allah kafin a daina shi fada ne tsakanin babba da karami amma karamin sai samu taimakon manyan kasashen duniya a ba su makamai a ba su billions of dollars duk wata wa ana taimaka musu sannan irin su Poland suna karban yan gudun hijira shikenan a ci gaba da fada kenan Allah kiyaye to amma tsarin musulunci duk inda ake fada su ake ai sulhu ka zamto ma kai ne sanadiyyan sulhu ba karamin alkhairi bane ba domin hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam cikin sahih al-bukhari daga abi bakrata yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khataba yawman ومعه على المنبر الحسن بن علي رضي الله عنهما yace wataran annabi ya hawo minbari a masallaci yana khutuba ya zama khutuban juma'a ne ko irin khutuban da ya saba yana wa'azi faja'ala yanzuru ilayhi marratan wa ila an-nasi ukhra sai juya ya kalli hasan hasan jikan shi danna na fatima dan sayyidina aliyu kun san hasan da husaini ƴaƴan annabi ne ta wani bangare jikokin shi ne ta wani bangare galibi ba a gaya mutane wannan abu ina fata an gane ta bangaren na na fatima jikokin shi ne ta bangaren ali kuma ƴaƴan shi ne dan ali kani shi ne aliyu ba dan shi bane ba ban gane ko kun gane ba dan da baban sayyidina aliyu da baban annabi uban su daya kun gane ko ƴaƴan shi kaga ai ba jikokin shi bane ba su ma ƴaƴan shi ne annabi babba yake a wajen su yasa annabi yana da matsayi guda biyu wurin hasan da husaini shi babban su ne ta bangaren aliyu kakan su ne ta bangaren Fatima amma me yasa ɗayan ya rinjaye ɗaya ban gane ko kun gane ba me yasa aka rinjayar da jikoki akan duk da ko bangaren uba ya fi karfi a dangantaka haka ne ko ba haka ba saboda shi kanshi sayyidina Aliyu din yana mu'amalantan annabi ne kamar mu'amala ta uba dan tun yana karmi yake wurin shi tazaran da ke tsakanin shi na shekaru da annabi ya kai ya haife shi ina fata an gane to kuma yana gidan annabi tun yana yaro a gidan ya girma tun wurin nana Khadija to akan wannan sai kawai yake mu'amalanta annabi matsayin uba kun fahimci wannan abun da kyau to sayyidina Hassan da sayyidina Ali bin Abi Talib annabi yace da shi yake ga wa sahabbai inna bani hadha sayyidun yace wannan dan nawa shi yasa annabi ke kiran shi da da haka yana kiran Husaini ma da da idan ya danganta abun zuwa ga baban su kenan wani lokaci yace jikoki na in ya danganta abun zuwa ga Fatima sai yace inna bani hadha sayyidun wa la'alla Allah ta'ala an yusliha bihi baina fi'ataini azimataini min almuslimin yace wannan dan nawa Allah zai sulhunta tsakanin wasu manyan tawaga guda biyu ko manyan runduna guda biyu na musulmai a lokacin da suke yaki wannan abun ya faru ne kuma zamanin bayan rasuwar sayyidina Aliyu da sayyidina Aliyu ya rasu sai waɗansu kamar mutanen Makka da mutanen Madina da mutanen Basra da sauransu da su Kufa suka ce sayyidina Hassan shi zai zama khalifa musulmai amma mutanen Sham shine abin da ya shafi Palestine da Jordan da Lebanon da Syria su fuska ce sayyidina Muawiya shine khalifan musulmai kun ga an samu shugabanni guda biyu kenan ba kuma a sarki guda biyu a gari daya dole guda ɗaya ne to sai ya zamto yaki ya taso tsakanin su da juna da aka zo filin daga za a fara yaki sayyidina Hassan ya kalli rundunan dubban sojojin da ke bayan shi mudun musulmai ne ya kalli dubban sojojin da ke bayan Muawiya dun musulmai ne yace dalilin shi ba za a zubar da jinin ko mutum daya ba yace ina dai rigiman shine waye shugaba ni na hakura ba shikenan ba waye zai zama shugaban musulmai ba shine dalilin yakin ba an ce ni ne wadancan sun ce wani ne to ni na bar mishi to wani yaki kuma za a yi babu kowa sai aje makaman shi akan wannan ne har yanzu shi'a suke jin haushin sayyidina hasan bai kyauta musu ba sai da ba su da hankali wai dan me zai wannan abu madadin ayaba mishi sai suka koma su kuma suna sukan shi to a takaice dai yana daga cikin abinda musulunci ya karantar a lokacin da ake gaba ko ake fada ko ake yaki a sulhunta mutane sai sa hadisi ya tabbata cikin sahih al-bukhari daga Anas ibn Malik Allah kara masa yadda annabi ce unsur akhaka zaliman aw mazluman ka taimaki dan uwanka ko az-zalimi ko wanda aka zalunta sai Anas yace ya rasulullah hadha nasartuhu mazluman fa kaifa ansuruhu zaliman wanda aka zalunta kan na san da zan taimake shi amma az-zalimi kuma ta ya zan taimake shi a az-zalimi sai dai a dau mataki akan shi ba magana a taimake shi ba kuma sai annabi yace da shi tamna'uhu min az-zulmi fa dhaka nasruka iyyahu kai ka hana shi zalunci shine ka taimake shi duk lokacin da mutum ke aikin barna idan ka hana shi to shi taimakon shi kai koda kuma zai ja haushinka ina fata an gane idan misali yaro karami yana wasa sai ruga da gudu zai kama soket misali na wutan nefa ya dauka abun wasa ne kuma wanda akwai wayan da tana sirara babu roba a cikin ta in mutum ya kama me zai faru da shi to kaga yaro shi bai sani ba idan ya tafi da gudu zai kama sai ka kama shi koda yana kuka ka hana shi ka taimake shi ko baka taimake shi ba wannan kenan ko kuma zai kama garwashin wuta sai ka hana shi ya dauka abun wasa ne koda yana kuka a taimakon shi kake wannan kukan ba zai saka bar shi ba to shi sa idan mutun na zalunci abinda musulunci ya karantar da mu shine a hana ainihin mutun wannan zalunci malamin suka ce dalilin sakon wannan ayar akwai shugaban munafikan Madina Abdullahi ibn Ubay ibn Salul za ku ji ana cewa Abdullahi dan Salula to shi ibn Salul shugaba ne a Madina kafin annabi ya zo to da annabi ya zo sai ya damu yace wannan ya zo zai kwace masa matsayin shi kawai sai ya dauki gaba da annabi shi ba yadda abokin adawa sai manzon Allah saboda tunda annabi ya dawo Madina yanzu an koma shi ne babba shi ake girmamawa maganarsa ake ji shi a matsayin shi na shugaban Madina ya zama kaman bashi da matsayi kaman misali a ce wani hakimi ne ko wani karamin sarki ko wani dagaci a wani gari sai a ce ga babban sarki ya zo garin ya zama me shi ma kasa zai sauka haka ne ko ba haka ba ba zai zauna a kujera ba a ce kana dagacin wani gari misali a ce wura biriji Allah sa ba dan wura biriji anan misali ko zan bayar sai a ce ga sarkin Gombe ya kawo ziyara wura biriji zaka dagacin ya zauna a kasa mulki ya kare a rana har sai sarkin Gombe ya bar wurin ina fata an gane to shi shugaba ne a Madina annabi kuma sai dawo Madina da zama daga an samu matsala to sai sa annabi a gaba shi kuma annabi kullun so yake ya zauna lafiya da shi saboda yana tsoron zai halaka dan annabi ya san adawa da shi halaka ce wannan na cikin abin da hana sayyidina Ali ya kare shi mata kenan ko sai sayyidina Ali matarsa daya ta kaman pastor har sai da Fatima ta rasu ya kara aure wata tace ya kyauta malamin suka ce saboda me saboda akwai lokacin sayyidina Ali ya attempting zai kara aure annabi ya hana shi malamin suka ce ya zai abin da yake halal kuma annabi ya hana shi ina fata kun gane na farko abin da annabin ya hana shi abu ne da yake halal ba wai zai salla bane annabi ya hana shi ko zai azumi ko zai zakka akwai bambanci tsakanin halal da kuma abin da yake ibada ne na wajibi misali idan kace yau na daina shan koko har abada Allah zai kama ka da laifi dan shan kokon halal ne ko kace ka daina cin tuwo ko ka daina cin shinkafa wannan ba ibada bane wani abu ne na halal to aka ƙara aure halal ne amma a wajen maza babu sunna kaman wannan idan namiji ce za mu yi sunna to zai ƙara aure kenan to sayyidina Ali zai yi sunna mu tafi a haka annabi sai ya hana shi malamai suka ce daga cikin dalilan da yasa annabi ya hana shi, shi ya kubutar da shi ne matar da za a auro ma an kubutar da ita. Abu na farko shi ne idan aka ƙara auren Fatima ranta zai ɓaci, ita kuma na Fatima idan ta yi fushi na minti ɗaya annabi zai fushi na minti biyu, saboda tsabin son ta da yake. Abinda yasa annabi yake son Fatima so na fitan hankali, na farko mahaifiyarta ta rasu, Nana Khadija, ƴan uwanta gaba ɗaya sun rasu, sai zama ita kaɗai ta rage, wannan bai kamata a tausaya mata ba. Yayunta maza sun rasu, yayunta mata duk sun rasu, ba ta da kowa a duniya sai annabi, annabi ba shi da kowa sai ita, ya yi laifi in ya sota, tana buƙatar a tausaya mata. Haka kai ma in kana auren mace maraya wallahi kake tausayinta. Ta zama Nana Fatima ka kenan. To Nana Fatima Allah ƙara mata yadda, in aka ɓata mata rai annabi ran shi yana ɓaci, annabi kuma ran shi yana ɓaci, Allah ma ran shi ya ɓaci. Ina fata an gane. Idan Fatima ta yi fushi da kai, annabi na fushi da kai, annabi ya fushi da kai, Allah na fushi da kai. An samu matsala ko ba samu ba? To in aka ƙaro kishiyan nan za a samu rikici tsakaninta da Sayyidina Aliyu. Annabi zai fushi da Ali, Allah zai fushi da shi, annabi ya hana shi karkai. Abu na biyu wacce aka auro ita ma za a samu takun saka tsakanin uwar gida da amarya. Ina fata an gane. To ita ma amaryar ta shiga matsala. Fatima ta yi fushi, annabi ya yi fushi, Allah ya yi fushi. Kaga in tana da imani bai kamata ma ta yadda a aure ta ba, ce wannan gidan ba wurin shiga bane ba. Ina fata an gane. Wannan shine amsan da malami suka bayar dangane da hana Sayyidina Ali ya aure da annabi. Sau da dama kuma za ka samu wani lokaci fa rikicin da ake samu kawai rashin fahimta ne. Shaidan ne kawai zai raya mai wani abu. Wani yana zaune da matan shi guda biyu, amarya da uwar gida. A ɗabi'atan uwar gida ita ce babba, babba a wajen ita aka samu a gidan, babba a wurin shekaru, galibi haka ne. Ina fata an gane. Yasa za ka ƙara aure ka ƙaro wacce ba ta kai uwar gidan shekaru ba. In ba ka ɓace saboda tsabar rashin mutunci, wacce ta girme ne ma aura. Sa'ar babu shi. To sai ya ce da amaryan, je ki misali kawo min shayi. Suna zaune. Shi ya yi haka ne saboda a ita ce ƙarama, bari ya aike ta. Ya yi ne don ya girmama uwar gidan. Shi kenan amarya ta tafi haɗo shayi, sai uwar gidan ta fara surutu. Dai maza dai ba a musu. Dai ka san dai wannan aiki na ne. Amma daga yin amarya abu kaɗan ka ce ɗauko min kaza. Ya shiru yana kallonta. Kaga sharrin shedan kenan. Amarya da ta dawo ta ji da ana magana ba ta san me ake cewa ba. Ta ce maza da munafurci. Ta ce saboda tsabar munafurci in za a yi wani kuskus sai a aike ka. To kaga anan sai mai gida ce da na sani da na zauna ba ban sha shayin nan ba. Ta ko ina bai tsira ba. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wa aqsidu, ku yi adalci, inna allaha yuhibbul muqsitin, lalle Allah ta'ala yana son masu adalci. Ne ya kamata mu tsaya sai Allah kai mu gobe? Abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada. Inda muka yi kuskure kuma Allah mun afuwa. Allahumma ahdina fi man hadait, وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عليت، تباركت ربنا وتعاليت، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، اللهم آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك من كل خير ما سألك منه نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر ما استعاذك منه نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم قضي حوائجنا عاجله وآجله، ومن أوصانا بالدعاء ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم.